This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka. Dakarun Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New York da ke birnin New Jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa. To ko me ya zafi shi kuma ba wuta ba?
Saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda 16.
Za a ji cewa har yanzu 'yan Najeriya da ke jamhuriyar Nijar na ta kiran shugaba Tinubu da ya sassauto kan batun Nijar. Za a kuma ji wani rahoto da musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Kamar kowane asabahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakarun Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwa an kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Houthi ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda 4 da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. Wata sanarwa da ta fito daga Setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan Amurka da tarragun daukar kaya a yankin. Harin da ya shine na baya-bayan nan da sojin Amurka suka kai akan mayakan Houthi da Iran ke marawa baya domin dakile jerin har-haren da mayakan Houthi ke kaikaitar kan tarragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin Bahar Maliya. Kasar Iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara, boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar Baitul Malin Amurkan. An kuma haramta wa bankunan duba irin matakin da kasar Iraki ke dauka akan a duk rana akan dalar ta Amurka a babban bankin kasar, wanda shine a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje, wadda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga Amurka a kokarin ta na durkusar da fasakorin kudade zuwa makwabciyar kasar wato Iran. Kasar ta Iraq, wadda ta kasance abokiyar kasashen biyu Amurka da Faransa wato Iran, tana da tsabar kudi dala Amurka biliyan 100 killaci kuma riƙe a Amurka da yasa Iraqin ta dogara matuƙa akan taimakon Washington domin tabbatar da ganin ba a toshe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa. Wata da wato dauta takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin. A jiya Lahadi, magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi taho magama da 'yan sanda a Dakar babban birnin kasar Senegal, bayan da shugaba Macky Sall ya bayyana dage zaben shugaban kasa da aka shirye yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu har sai illa masha Allah. Kwana guda ka tar da soma yakin neman zaben Macky Sall, wato kwana guda ka dar da soma yakin neman zaben Macky Sall ya tsoma kasar cikin halin rudani, inda yace yayi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da yan takara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.
To an jima kadan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Plateau ta arewacin Najeriya, inda wasu kayan zabe na rumfuna akalla 10 dake Jos ta Arewa suka yi fatar dabo, wanda dan haka hukumar zaben kasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'in ta mai kula da Jos ta Arewa din Mr. Fred Ogboji. Zainab Babaji gare ki.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta dakatar da jami'inta mai kula da karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin bacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zabe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan bacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jos ta Arewa a rumfuna 16 na karamar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta kasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike.
Hukumar zabe ta kasa mai zamar kanta ta dage zabe ne a rumfuna zabe guda 16 da suke Jos North Basa Federal Constituency, saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda 16 din. Kuma kaya ne wannan takaddun zabe an kawo su daga Abuja, an karbe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa. Saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta dage wannan zaben daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer din, idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Kuma sai hukumar zabe ta dada hubbasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda 16 kamar yadda dama aka tsara kasancewar su.
Duk da umurnin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zabubbuka rumfuna 16 a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben basu fito akan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a basu je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu dan jarida ne a jihar Plateau ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai.
Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubbuka, sai akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan INEC ba su riga sun iso ba, kuma mutane sun fito. Aka kai kuka ga INEC cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba, mutane suna ta jira. Ana ta koke-koken nan, yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi, baya daukan waya, an aika mishi da sako ma bai ansa ba.
To amma kana ga ta ina ya kamata ita INEC ta yi gyara musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yanda mutane za su gamsu da abinda matakan da ta sa.
Kira na ga hukumar zabe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro, kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka.
Har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da Basane, bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaba a baya daga jami'iyar PDP. Bayan kotun ta ce jami'iyar a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabanni kafin gudanar da zabubbukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Lahadi, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar. A daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fitattaki babban shugaban sojin kasar Valery Zelensky. A yayin ziyarar aikin shugaba Zelensky ya miƙa lambobin yabo ga wasu matuƙa jirgin sama, an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da Rasha ta kai a yankin Dnipropetrovsk da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan ƙasar ta Ukraine. Ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar Zelensky. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar Juma'a cewa tuni gwamnatin ta Ukraine ta shaida wa fadar White House cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da ƙasar ke yi da dakarun mamayar Rasha, cewar kamfanin dillancin labarun Reuters. Hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New Jersey ta sanar a jiya Lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka. Damar da New York din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan Yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da Dallas, inda baki ɗayan wasan da aka kasashe zuwa rukunoni 48 kasashen Amurka, Canada da Mexico ne za su ɗauki bakuncin shi. Za a buɗe wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico a ranar 11 ga watan Yuni, inda Atlanta da Dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da ƙarshe, inda za a buga wasa mataki na uku a birnin Miami. Sai wasannin quarter final da za a buga a birnin Los Angeles, Kansas, Miami da Boston. Birane 16 ne dai ake sa ran, wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su dauki bakuncin wasannin, yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a Amurka. A shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a Amurka, inda aka buga wasa na ƙarshe a Rose Bowl da ke Pasadena kusa da birnin Los Angeles.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da makomar ƙasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Nijar, Alhaji Adamu Gulma, wanda a tattaunawa ta musamman da wakilin mu Ayamai Sula Barma ya ce:
Na shekaran jiya na ji wata magana wadda Adamu Alheri ya yi tsohon gwamnan jihar Kebbi. Gaskiya na ji daɗin magana na, kuma ina son sauran masu mukami irin nashi, yan majalisar da cijai da tawakkalai da kuma sauran gwamnonin mu, su tabbatar da cewa ga abin fa wai ya shahi Najeriya yadda ba su zato. Hizabatin ɗan Najeriya wanda a Niger ko ɗan Najeriya wanda a cikin Najeriya, wannan abin ya shahi shi. Don haka in dai da gaske na su kai, suna wakiltar mutane kuma tsakanin da Allah, na kira ga su don Allah su hito su yi magawa, su yi magana abin ga bai dace ba, don ba yi ake ana juyin mulkin Najeriya ba taɓa ruwa irin wagga ba. Don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya, to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana haisan aikin da yake, don mu dai da anan Niger abin ya dame mu, ya damu duk talakan da a Najeriya. Don haka shugabancin da suka yi, in dai da gaske na da su da gwamnoni, to su hito su wada mu gwamnati gaskiya ta san aikin da take. Mutum harko ba ga matakin ya kamata doka ba tun da bayo akan juyin mulki ba, kamata a dauki matakin sulhu tun da Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya, a dauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su ecowas wanda a hanya ta kirki, amma har a ce wai za a yi in habbata amince ba za a zo a yake ta, wace kasa ta yi juyin mulki an kai ta bale ita ne ji a ce a yake ta, wannan ba azanci na ba. Kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba dan arewa na ba, dan arewa na ba shi mana wani al'amari.
Wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyin da za a yi amfani da su domin samar da sulhu.
Waɗanga maganganun da ne in har gwamnoninmu na arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da cije ta wakilai suka hito sun kawo Tinubu magana ta cewa ga masifar da ƴaƴanmu na arewa suke ciki da Nijar da Najeriya, wallahi tallahi su dole su sassauto, kuma dole su ɗauki hanya mai sauƙi wadda za su sassauta al'amari.
Ta yaya kake ganin za a shayo kan ɓangarorin biyu, ma'ana su hukumomin mulkin sojan Niger da a ɗaya ɓangare hukumomin Najeriya da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin CDAW.
Ai wannan abu mai sauki ne, ai kwanan baya an ce an ɗauki matakin ita ko kowata na da wasu shugabanni za su zo Niger su zamna, suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin. Don haka Tinubu ya saki wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ECOWAS saboda tallaka su samu nasifa.
Tsohon shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazazauna Niger Alhaji Adamu Gulma a hirarsu da Sila Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya, inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Nasiru Adamu Ilikaya, gare ka.
A riga an yanke matsayar yiwa marigayi Bukar Abba Ibrahim jana'iza a Saudiya, inda tuni aka fara karɓar ta'aziyya a Damaturu babban birnin jihar Yobe. Bukar Abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya, kuma Madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yobe.
The grandfather and the father.
Okay, that's good. No, I am the grandfather of Yobe politics.
Kama abin da ya faɗa 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatin Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar.
Na declare ni kakan Yobe politics ne, sannan ɗana gwamna Ibrahim Gaidan shine uban politics na Yobe daga yau kenan. Saboda haka wannan abun farin ciki ne, daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa, har ka zo ka zama kakan siyasa, ka barwa yayanka su ci gaba da wannan. Daidai ne, ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da senator na arewa maso gabas a Yobe state.
A lokacin Ibrahim Gaidan, wanda yanzu shine ma ministan 'yan sanda, ya yaba wa Dakta Kumari Gaye Bukar.
Ina jin wasu abubuwa kamar ku 'yan press abu kada an fada sai ku je ku kara. Irin kare-karen naku ya kawo rudani, an ce Senator Bukar Abba Ibrahim ya ce zai kara da kowa, ba zai barwa kowa ba, zai je tsaya senator kaza-kaza. Ko ba abin da muka yi da shi daban ne. A haka ni sai na shiru na ce, amma ni ban san shi da magana biyu ba, yau me ya faru ne? Ko wasu ne a gefe suna tuttura shi ya yi wannan magana, bari da shiru haka. Sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC, suka ce to in zo in tsaya. A nan ne na zo na ce to ni ma ina so in tsaya. Tunda na ce dan tsaya, sai ya ji daga bakin press da sauransu, to shi ne ya ce ai ba fada muke ba, shi ya bar mu.
Na tambayi marigayi Bukar a lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya.
A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi commissioner, na yi gwamna, na yi senator. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu Buhari ba. Saboda haka in Allah ya kaddara, in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya, insha Allah muna nan.
Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan Bukar, inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe.
In muka tuna da inda ya rasu, so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da nake yi na cewa Bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na Bukar, duk mutum ɗan Adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe, saboda ya mutu a garin Annabi. Za a yi jana'izarsa a garin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan su waye ba kowa bane zai samu wannan, wannan din ma sai wanda Allah ya zaba.
An shedi marigayi Bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa, ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya ji kanshi kuma a gaida Nasiru. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin suke da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin shehu malamin Islama da ya fada komar ɗan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa, inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙani kai. Barista Atiku Ismail ƙanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurguje dai ina magana ne a matsayina na lauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da nan fada na fada kana da Allah. Malam Kabir dai malam yi ne kuma sananne ba ma a iya bincike jihar Najeriya ba. Sannan yana cikin harkare na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abu da sauransu ana haɗa da ɗan kasuwanci haka. To da inda suke amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kan zaba hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan iya da gida a maduka fiye garin Gombe suka cinye gidan iya da mota fosi suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan Gombe bane ma akwai wani ana kiransa Mustafa da Rewa da Katsina mota trailer guda ta shinkafa haka suka dambare shi suka cinye ga akwai wani nan a jihar Gombe ana kiransa Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a daddace abin da take da Allah.
Barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne.
To ya kai ga an shigar da kara a EFCC wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara 7 da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguji dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shi ne wanda su inda suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mara sun ba da fake address.
A shari'ance wace irin dama ce shi Malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita wato mana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba.
Wallahi bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da ɗan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashe 35 na kuntatar da shari'a an ce wai hu asal masfur ana burin approve yana kan wanda ya furta magana haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi. To malam ba shi dama haka idan har ka ci an damfare ka ne to ya zama yana wuyan ka kane ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sami su din zo su tabbatar cewa idan mun damfare ma to babu wani tunda ya tsima ka sun ba da adadi da aka bidin yadda za a samu a kama su babu mana sai zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficiary na wannan abun sai zama shine a kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano kuɗancen wanda suka benefit din ba sani ba to kaga shine sai wannan ke ja a kama hukunci akan wannan abun da sauransu
shi ma bai san ma ta inda zai nemo mutanen ba
ya duk adadin da ya kamata a bidin wasu an ce a Kano suke sannan ina cewa akwai abin da manta wa abin nan ma again zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauransu dai alama dai kaga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karɓa ta karamci ya sauke su a nan Gima Lodge mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sauransu. To akwai dan uwana Sheikh Alhadi wallahi mun ta dan tabbirin abu ma ganin to irin yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala kazan kuma yadda suke yi kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah a ganka sun ta awwa ne da ya safi shirka dan bayan roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzani dama akan mutum kirki ba. To yawanci sai sun wasu tsafi irin wannan abun kuma suka yi dace suka yi nasara akan shi to mun ta jan hankalin sa sai ya ce a wannan bayan Allah ne ba su zama Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka ta masa suna irin guda yake masanin alqur'ani ne da sauransu da ya can a bayan can ya yi alƙalanci ma na ka san katun ƙwani a cikin jihar Gombe to sun ta zuwa masa hakan cikin alqur'ani da sauransu haka to wannan abun haka Allah shi ya sa ya shajja da su ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari.
Faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kadarorin sa da ya mallaka a duniya. Amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba. Kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya.
Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka?
Nasa zai kai kusan miliyan 12,500. Mustapha miliyan 6,500. Kaga 17 kenan ko?
Eh.
Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 620. To da kanana da su 21 da 22 miliyan abin da yake kai kenan.
Na'am. A matsayin ka na yana ji ka biya mi?
Na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrage.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ana rarrage na.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan?
Wallahi al'azimi ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne gratuity na ma bai wuce miliyan biyu ba, in ma za a biya ne, in bai ma kai ba.
Oh, Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kam a matsayina na almajiri haka dai nake rayuwa. Pension na 39 ne, ina level 13. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ƴaƴana 15. Na aurar da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha biyu haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako, kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 100,000 bayan na fito, sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inu ya haya ko kuma tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inu ya haya, shi kansa ya je gona ya same ni, ya gaishe ni, Allah saka mai da alheri. Ya je gona ya same ni, ya gaishe ni, ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai, aka sake appeal a harin da nake ciki, ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba, amma kar abin ya sa ni ta zama. Ya ce to shikenan, Allah sauke. Ya aiko mun da abinci gidana, ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa ne, har Allah ya fitowa ta. Yanzu kuma dai ina ta kokarin mu haɗu da shi, shi ma an ji wani taimako zai min, Allah ya sa mun haɗu ba.
Babban abu dai shi ne a samu wannan kuɗi da ake biya a biya, shi kenan ya zo za ka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shi ne gaskiyar magana, da Allah ya takure ake. Masu gidan haya sun dame ni, masu kuɗi sun dame ni, ba aikin yi da ƙarfi na haka na yi ritaya. A 2018 na ajiye aikin, ba abin da nake yanzu.
Akar makalla, yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa, ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah, na Allah. Yawwa, muna tare da su, suna gaishe ni, ina gaishe su, ina ziyartansu. Sai dai harka ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai nakan yi ba. Gaskiyar Allah ba zan boye ba. Wannan kam na dan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasani a da kai. Amma nakan yi a Juma'a, nakan yi kuma ta internet ɗin ma, nakan yi ta wasu da abin nan ma. Ta Facebook ɗin ma ana dan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini. Na yi tafsiran azumi na, ina yi a masallatan Juma'a na gari na da anguwa ta.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa.
Kai da kike tare da shi, ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya kai zuwa ka. Wallahi tallahi kai ga ni fara gurin ko wallahi dina ce da kasan ina cikin rayuwar da aka ji a baya da irin halin da yaran su suka shiga. Wallahi tallahi. An shiga yanayin da abincin da ra'a ci ma a gidan ya zama damuwa, matarsa ke nan ƙwarfidansa ita ta dinga fama da tashi ta sai dinga kaddarta da wannan haka dai, har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka gama wannan rayuwar da ya yi wa da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam, malam ni ya ɗauki ɗa sun ga a gaban tsan tashi.
Masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam ɗin nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cutun sai ba. Kaji na ce ma wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne, an tura kaya za a samu alheri zai fitar da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport, ya ce mun na international passport akan Allah da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin biza ɗaya.
Wato akwai an gala mun alheri daga shirin ɗan damfara kenan.
Inna lillahi a muka mun gani, wallahi mun gani. A lokacin ma kira mutum a raye, wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
To Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin ƴan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu jirga bakin su kansu mutanen da kuɗaɗen suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mai Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To sai a mana afuwa, ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za a sake jin mu. Yanzu a madadin Hawwa Sheru wadda ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniya mu Charleston, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.